da watan al-Muharram wata na farko a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 17 ga watan hudu shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Idan ba manta ba dai muna cikin babu tauba, kuma mun faro hadisin nan mai tsoho, hadisin Ka'ab ibn Malik. Mun samu rata ko tazara a cikin hadisin, mun kai inda wato dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yakin Tabuka, da irin abin da ya faru na umarni da manzon Allah ya bayar cewa a yanke dukkan wata hulɗa da waɗannan mutane guda uku, wato Ka'ab dan Malik da kuma ƴan uwansa guda biyu. Ko mun ga irin halin kakanninka da suka samu kansu a ciki, kamar yadda shi Ka'ab ibn Malik yake hikaito mana a matsayinsa na cewa shi ne ma mafi yarinta ko samartaka idan an kwatanta shi da saura. Mun zo daidai inda ya tafi wurin ɗan uwansa wanda yake ɗan babbansa, ko ya je ya same shi, shi ne Abu Qatada al-Ansari, ya keta da katanga ya je ya same shi har gidansa ko a gonarsa, ya yi masa sallama bai amsa masa ba. Ya ce da shi, shin baka san ina san Allah da manzansa ba? Ya ce, to ai Allah da manzansa su ne suka tuni, in kana son su ko in baka san su. Ka'ab dan Malik ke cewa sai na juyo na sake keta da katanga na fita. To a nan ne ke cewa fa baina ana amshi fi suqil madina idza nabtiyyun min nabti ahli syam mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madina yaqulu. Ka'ab ibn Malik ke cewa bayan na baro dan uwana Abu Qatada, fa baina ana amshi, yayin da nake cikin tafiya fi suqil madina, cikin kasuwar Madina, idza nabtiyyun min nabti ahli syam, sai ga wani manomi cikin manoman kasar Sham. Annabati manomi, daga wato istinbat ne, wato allazina yastanbituna al-arda liyastakhriju ma fiha min al-khayrat, sai ga wani manomi cikin mutanen kasar Sham, mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil Madina, cikin irin wanda suke kawo abinci dan su sayar a Madina. Yaqulu, yana mai shelaina cewa man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, wa zai nuna man Ka'ab dan Malik, inji wannan manomin. Ga ɗabi'a wannan manomi ba maguje ne, ba musulmi ba ne ba. Sai ya zo yana ta cigiya, wa zai nuna man Ka'ab dan Malik cikin kasuwa. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya, sai mutane suka shiga suna ta nuna masa ni da hannu, suna cewa gashi can gashi can. Hatta da'a ni, har ya zo inda nake. Fadafa ilayya kitaban min maliki Gassan, sai ya aiko mun da wani littafi, ko ya miko mun wani littafi, min maliki Gassan, daga wurin sarkin Gassasuna. Wato ainihin Gassan din kabila ce ta Larabawa, wanda lokacin ba su riga sun musulunta ba. Su suna kai iyaka tsakanin Jaziratul Arabiya da shiga kasar Sham, don haka suna cikin mutanen da daular Rumawa ta yi amfani da su don yaƙar musulmai, saboda su mutanen Rumawa ba su saba da yaƙi na cikin Sahara ba, sai suke jin tsoron fuskantar musulmai, ba su ƙware da yaƙi na cikin Sahara ba, to sai suke amfani da waɗannan Larabawan da ke kan iyakar ƙasarsu da ƙasar musulunci a matsayinsu rinka kai hari, a matsayinsu taimaka musu wajen wato yaƙar al'ummar musulunci. Ina fata an fahimta. To su ne waɗannan Gassasuna. Yake sai ga wasiƙa ta zo mun daga wurin Malki Gassan, sarkin Gassasuna. Wa kuntu katiban, Ka'ab dan Malik sai dama kuma na kasance ni marubuci ne. Me ya sa yake ba mu labarin dama shi marubuci ne? Saboda cikin sahabbai da dai ku ne wanda suka iya rubutu. Ɗaiɗai ku ne, dama al'ummar Larabawa ɗaiɗai ku ne ba cikinsu wanda suka iya rubutu, ko da lokacin jahiliya, haka kuma bayan musulunci ma ya zo, ba kowa ne ya iya rubutu ba. Abinda kowa ya sani ya faɗa masa ya haddace, kawai magana ka kare. An zai na rubutu kuma, in ma an rubuta kila ba zai iya karanta maka ba, amma in yi zai iya haddacewa. Shi yasa annabi ke cewa inna ummatun ummiyatun la naktub wala nahsu, ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Yace mu al'ummar Larabawa ba mu saba da karatu da rubutu ko lissafi ba, abinda muka sani wata kididdigar kwanakinsa haka, sannan haka nawa kenan? 20. A nawa kuke sannan haka? Sai mankale dan ya zaba, ya zama nawa kenan? 29. kaga dai komai din yayin lissafin mutum ai zai iya ko ba iya hudu hada da hudu sun zama nawa ya san dai haka dai kaulan wahida kabi yace wa kuntu katiban fa qara'atuhu sai ko na karanta abinda ke cikin takardar fa iza fihi kwatsam sai ga abinda ke cikin sa shine amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafa ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك شين أبين تسركين تساسنا يا إخوة الكعب تساني فتركين يبدا دقوت كسا أتين ننشو قبان كسا ياتي أنا نمانك الواد اللو هو أني ما كبولي هو أنسا تسكي أنت واي سيشو قبان وتكسا كما توت دونير يربوتو مكا دوانا تكد تسكين كرماوا يتي أما بعد باين هكا فإنه قد بلغنا lallai labari ya iso gare mu anna sahibaka kad jafaka cewa dai manzon Allah ya yi maka jafai ya kaurace maka ya yanke alaka da kai ya sa an daina maka magana walam yad'alka Allahu bidar hawan wala mudhi'a kai ko ba Allah bai sanya ka ba gidan kaskanci ko gidan tozanta fal hadina da haka ka zo wurin mu nuwasika mu zan kirsa mu'amala tsakanin mu da kai in sanya maka zafi dawo nan gurin ka zo a baka masauki a baka matsayi a baka daraja da komai in shi yaki karrama ka karkashin ikon sa ko karkashin gwamnati me ka dan malaki ce fa kuntu hina qara'atu yayin da na karanta wannan takarda sai na ce wa hadhihi aidan min al bala'i ce wannan ma kuma wani bala'i ne na bi kowa nan gurin gashi ina jin takeici musulmai sai yake mu'amala da ni kuma yanzu kafiri ya rinka taya ni cewa je wurin sa wannan babban masifa ce ka duba babban abin da yake tunani shine addininsa ba karramawar ba rayuwa komin kyanta in ba karkashin addini ba ce ba ta zama sakarci ta zama shirki rayuwa komin wahala da kaskanci in dai ka rayu da imani shine ribar rayuwa haka duniya Allah ya kasa ta gida biyu a ji daɗi a sha wahala babu ɗan adam ɗin da ya isa ya tsere mutum wahala duk kuɗinsa duk malintarsa duk sarautarsa sai dai kila nau'in wahalar da yake sha ya ja bamban da nau'in wahalar da talaka yake sha talaka na tunanin kwanan masara gobe na tunanin rigar sallah na tunanin atamfar sallah matar za ta yi masa sababi to kai ku duk Allah ya dauke maka wannan baka tunanin wannan amma kuma kana da matsaloli irin naka wanda talaka kuma bai da su ka kwanta kai ta juyi ka kasa barci har sai ka sha maganin barci hauhawar jini matsalolin rayuwa dala ta fadi ta sauka ta yi sama ta yi menene wannan matsalolin talaka ma bai sanya ya dala take ba kai ne kawai ka sani in ta tashi oho ta faɗi oho da wani dala da sai fa duk wannan kai ta dafa an yi canjin gwamnati ko za a yi canjin gwamnati a yanzu gwamna abokina ne nan da wata uku kuma ba abokina bane ba duk wannan ba shi ne matsalolin da manya suke hawa alwarci ba da shugaban kasa nawa ne nan da wata kaza ko ba nawa bane ba da minista wani na ɗaure min gindi yanzu ko ban sani ba idan an canja gashi na yi aiki ba a biya ba ko a biya kafin ya sauka idan har bai sauka ba a biya ba yaya matsayin aiki na nake waye zai hau matsayin na ruwan talaka da wannan matsalolin wannan kai ta shafa ba haka bane ba wannan zai ba matsaloli bane ba mutum ya yi aiki ya zama miliyoyi bai san waye zai zo ba zai fita ko ba zai fita bai sani ba to kaga wannan duk su ne matsaloli da Allah ke tsorawa dan adam kowaye sai ya gama da irin wannan matsala in kai ne gwamnan an rantsar da kai tunani kake wata nawa zamu yi za mu tsore ko za a yi juyin mulki kowaye yana cikin matsala to dan haka babban abin da zai fitar da mutum daga cikin halin kakanuka shine riko da imani idan ka samu sa'ada ruhiyya kwanciyar rai da walwalar zuci saboda zuciyarka ka bunƙasa ta da imani babu wani abu na rayuwa da zai dame ka dan duk abin da ka rasa baka jin takaici da yawa saboda ka san Allah ne bai kaddara zaka samu ba duk abin da ka samu baka girman kai da kafafa cewa na samu kaza dan na isa ka san Allah ne ya kaddaro maka cewa zaka samu kowane irin abu ka samu Allah ne ka rasa kuma ka san Allah ne shi yasa manzon Allah ya ce al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah baya cewa dabarar sa ce ko iyawarsa in kishiyar haka ta same shi kuma sai ya haƙuri baya jin cewa Allah ya tsane shi ko ya ɗora masa hannun kakanin kai sai ya samu lada lokacin da ya haƙuri kamar da zai samu lada lokacin da ya godiya ga Allah Allah sa mu cikin irin wannan yanayi fa kuntu hina qara'atuha wa hadhihi aidan min al bala yace da na karanta sai nace wannan ma kuma wani nau'i ne na bala'i fa tayammamtu biha at-tannur sai kawai na nufi murhu da ita at-tannur shine wurin da wato kamar tanda da ake yin gurasa ko kuma ake yin biredi ko kuma da ake waina. Tannur dai wurin da ake zuwa a yi gurasa a wurin Larabawa shi ne tannur. To ka iya cewa sai na nufi murhu da ita, fasajartuha biha, sai na kona wannan takarda biha da wannan tannur. Hatta iza madat 40 min al-50, har yi zuwa lokacin da kwanaki 40 suka shuɗe cikin 50 ɗin nan, wattalbatal wahayu, gashi kuma wahayi ya yi dinkirin zuwa. Aya ta sauka gobe, ta sauka jibi shiru har kwana 40, Allah bai saukar da wahayi ya ce a mana magana ba. Annabi ko da sauran sahabbai suna nan a kan kujerarsu da suka hau cewa ba za su yi mana magana ba. Wahayi ko bai sauka ba. Idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatini, bayan shudewar kwana 40, sai ga wani jakada daga wurin manzon Allah ya zo min, faqala, yace da ni, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amurka an ta'tazlam ra'sak, wani abu na gaba kenan, wata ukuba ta gaba. An yi kwana 40, sai ga jakada ya zo kun kwasa masa kofa. Wane ne yace daga wurin manzon Allah? Tsammanin za a ce daga yau kenan ko mai yauti. Sai ce manzon Allah ya ce ka nisanci matarka daga yau ba kai ba ita. Ka dan malgi ce fakultu, sai na ce utalliquha amma za af'al, ita sakin ta zan yi ko menene zan yi? Mai manzon Allah ya ce in sake ta ne ko me yake nufi? Kala, sai wannan dan sako ya ce la bal itazilha fala taqrabannaha, ka nisanci ta kar ka sace kusantar ta a matsayin ta na yamaci, ba kai ba saduwa da ita kuma daga yau. Wa arsala ila sahibayya bi mithli zalik, manzo Allah ya tura zuwa ga ƴan uwana guda biyun nan da irin wannan matsala ta kama mu tare, su ma aka aika musu kwatan kucin wannan sako. Fa qultu limraati, ka abdan baliki, sai na ce da iyalina, ilhaqi bi ahliki takuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr, ki tafi gidanku ki kasance can wurin su har Allah ya zartar da wani hukunci. Kaji fa abinda kawai aka ce karye kusance ta fuskar jima'i, amma za ta iya masa abinci, za ta iya kawo masa ruwan sha, za ta iya masa komai daidai wata hidimar gida shara da menene, amma ce tunda dai an ce karye kusance ta, shi ya gwamnati gara ma ta tafi gida ta zauna har sai in wahayi ya zo ya ce ta dawo daga baya, bayan matsaloli sun warware. Ilhaqi bi ahliki, in maza tafi gidan ahli, gidan ƴan uwanki ko gidanku ko gidan danginki, hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr, har Allah ya zartar da abin da zai zartar cikin wannan al'amari. Anan ne malamai ke cewa idan miji yace da matarsa tafi gidanku, shin ya zama saki ko bai zama saki ba? A hakikanin gaskiya bai zama saki ba, tafi gidanku ba saki bane ba. Sai an kirawo shi an tambaye shi, me kake nufi da kalmar tafi gidanku? Don kalmar ce mai daukan ma'ana biyu. Idan yace ai abin da nake nufi tafi gidanku har in zo a sasun ta mu tsakanin da ke dan kinyi mallafi kaza, kinyi mallafi kaza, kaga ba saki bane. Idan yace a'a, abinda nake nufi tafi da gidanku shikene igiyar aure ta tsinke ta gutsure tsakanin ni da ke, to kaga shikene ya zama saki. In dai mutum yayi amfani da wannan kalma, zahirin ta baya nuna saki, sai an tambaye shi me kan fata a zuci, li'anna al'amala binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa. Idan an tambaye shi me kan fata a zuci, ce saki, shikene ya zama saki. Idan ce hali ba suke nufin yin sauki ne da zama saki, amma duk mutumin da ya ce wa matarsa aike daga yau baki da miji, aike ba karkashin aure na kike ba, aike kaza, aike kaza, lafuzzan da ba su da wata ma'ana sai guda daya wanda suke fa'idantar da saki, to shikenan saki ya tabbata a matsayin saki. Allah ya tsare. Fa ja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai matar Hilal ibn Umayya ta zo wurin manzon Allah tsada da mun tabbata gare shi, fa qalat la, ta ce da shi, ya rasulullah, ya manzon Allah, inna Hilal ibn Umayya shaykhun za'i, ta ce shi Hilal ibn Umayya dattijo ne za'i wanda ya riga ya tozalta, laysa lahu khadim, ba ya da bawa mai masa hidima, ba ya da yaron gida, shi ko ba zai iya wa kansa hidima ba saboda dama ya riga ya tsufa, fa hal takrahu an akhdumahu, shin kana ganin bai dace in yi masa hidima ba? Take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi mutum ya san ba zai iya wajen manzon Allah ya wanda tabbiyar ba. Kan sai manzon Allah ce, la, bana kinki masa hidima, walakin la yaqrabannaki, sai dai karki kuskura ya kusance ki ta fuskar jima'i, amma danki dafa masa abinci, sa masa ruwan alwala a buta, ki ga masa ruwan gabar daki, zai kife yi, amma da kar ya kusance ki ta fuskar jima'i. Fakalat sai ta ce innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay, kace ai goba kace ma kare kusance ni wallahi baya motsi ma da wani abu yanzu. Wa wallahi ma zala yabki, kace wallahi bai gushe ba yana cikin kuka. Mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha, tun abin da ya faru na ranar farko da kace a daina musu magana har zuwa yau kuka kawai yake. To mutumin da yake wannan yana wani sha'awar mace ma za ta zo masa, ma'ana kamar tana fadawa manzon Allah cewa ko da baka cewa ma kila shi ba zai iya kusantar ta ba. Kaji sahabbai, duk wannan abin da ke nuna maka karfin imani da jin tsoron mai nane mako masu, ka duba laifin da suka yi jihadi, aka ce su ayyuka nawa ne shari'a tace kai, tace in yi, tace mu yi don muka ki dan Allah, ayyuka nawa ne shari'a tace kar mu yi ko muka je muka yi, wannan fa daya ne, kuma kafin wannan dayan kowanne daga cikin su yana da wani aikin alkhairi ne gabatar mai tarin yawa, wanda an kwatanta da wannan laifin guda dai alkhairin yafi yawa. Amma tare da haka dubai da akalin su da su, kuma ka dubai da suke jin zafi, ba sa tunanin yawan ayyukan su, shi yasa kullum mummuni idan yayi wa musulunci aiki da kudinsa, ko yayi da iliminsa, ko yayi da sarautarsa, ko da matsayi da yake da shi da sanayya, baya gorantawa Allah cewa nayi kaza nayi kaza, dan idan kace nayi kaza nayi kaza, ba ni nake kaza ni nake kaza ba, gorantawa Allah kake, gorantawa Allah kake. Idan ubangiji kai kuma da zai goranta maka yace so nawa kake numfashi a yini, oxygen din da kake taka nawa yi, numfashi kawai da kake so nawa kake yi a yini, idan za ka biya a kawo ma bill, yadda ake kawo maka bill din nefa ko na wuta ko na gidan ruwa ko na telefon, ya za ka yi, ai ka san kudin na da yawa. To dan haka kullum mummuni baya ganin aikin alkhairin sa na da yawa, gani yake kadan ne, ya fi ganin girman laifinsa, shi yasa suke cewa kar ka ga kankantar zunubi, dubi girman wanda ka saba wa da shi, shi ne matsala, dubi girman wanda ka saba wa, nan ne za ka ga zunubin lallai na da girma. To daga nan mai ya faru, fa qala li ba'du ahli, ka abdan malikin ce sai wani sashi na iyalina ko yan uwana suka ce da ni, law ta'azanta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi imra'atik, wato suka faɗa masa nan ta fuskan ishara, me zai hana ka je wurin manzon Allah ka nemi izini kai ma cikin lamarin matarka ta zo ta rinka yi maka tuwo, rinka dama ma furar da zaka sha ko kunun da zaka sha. Faqad azna li imra'ati hilal ibn umayya, ai ya riga yayi izini ga matar Hilal ibn umayya an takhdumahu, cewa ta iya tsayawa ta yi masa hidima ta gida. Fa qultu, ka dan malikici la astazinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yasam ni dai bazan je wajen manzon Allah in tambayi izinin wannan ba, wa malibri ne ma za ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ta'azantuhu fiha, ban san ba mai manzon Allah zai ce dani, wace ansa zai bani idan na je na roki wannan alfarmar, idan na je roka yake ba zai baya zan yi, ba galma ce tun farko ban je ba, wa ana rajulun shab, ni mutum ne mata zan iya yin girki da kaina, zan iya dama kunu, zan iya dama fura, zan iya komai da kaina, me yace ko matata ta yi min hidima, dama yana da karfi na, ba kamar Hilal ba wanda shi ya kun biya tufa da ba. Falabistu bidhalika ashr layal, ka dan maliki ce haka na zauna har dalare guda goma. Fakammala lana 50 laylatan min hina naha an kalamina, yace ka cif kwana 50 tun daga lokacin da manzon Allah ya hana a yi mana magana, kwana 50 kenan, a ce ba wanda zai maka magana. Summa sallaitu salatul fajr, sannan wata rana sai na yi sallah, sallan asubahi, sabaha 50 na laila, a washe garin yinin nan na 50 ko daren nan na 50, ala zahar baitin min buyutina, a kan wani soro daga sauran gidajenmu a wannan rana, a kan nan na hau na yi sallan asubahi. فبينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا, يعني da nake zaune akan wannan halin da Allah ya faɗa cikin Qur'anin sa game da mu, wani hali ne, hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allaha huwa tawwabur rahim, shine halin da Allah ya tabbata game da su, ya ambata game da su cikin surat Tauba. Daqat alaihim al-ardu, kasa fa sai ta musu kunci, bimarahu, duk da fadin nata sai su ga ta zama kamar wani kilomita ɗaya ne fadin duniyar gaba daya, saboda ba daɗi. Wa daqat alaihim anfusuhum, zukatansu ma sun musu kunci, sun samu kansu cikin matsatsi da halin kakanikai. Yace muna nan cikin irin wannan hali da Allah ya ambata cikin littafinsa. Kad zaqat alayya nafsi, raina ta kuntata gare ni. Wa zaqat alayya al-ardu bima rahabat, kasa da duk fadinta ta yi mun kunci. Sami'tu sawta sarikhin, sai kawai na ji sautin wani mai shela da babban murya. Awfa ala sal'in, ya hayo ta kan dutsen sala, wani dutse ne daga cikin duwatsun garin Madina. Awfa ala sal'in, ya hau kan dutsen nan na Madina. Ya kulu bi ala sautihi, yana fada da babban muryarsa. Ya Ka'ab ibn Malik abshir, ya Ka'ab ibn Malik abshir, yake cewa ya kai Ka'ab dan Malik kai bishara, ya kai Ka'ab dan Malik kai bishara. Yake fakarartu sajidan, sai na fadi nan take ina sujuda ga Allah, na san cewa lalle akwai wani abu, tunda an zo ana mun albishir, lalle an riga an karbi tuban mu kenan. Wa arabtu an qad jaa farajun, na tabbatar cewa lalle budi ne ya riga ya zo. Fa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annasa bi tawbatillahi azza wa jalla alaina hina sallat salatul fajr, manzan Allah ya shela wa mutane cewa Allah ya karbi tuban mu, Allah ya karbi tuba gare mu. Manzan Allah ya yi wannan sanarwa da wannan shela ne hina sallat salatul fajr, yayin da ya sallan asuba. Fa zahaba an-nasu yubashirunana, sai mutane suka zo suna taya mana albushir. Fa zahaba kibala sahibayya mubashirun, banda ne ma ɗan uwana guda biyu, sai wani sashi na mutane suka tafi suna musu bishara. Wa rakaza rajulun ilayya farasan, sai ga wani mutum ya su kwano dukinsa a guje, yana so ya riga sauran mutane ya zo faɗa min labari. Falamma jaa allazi sami'tu sautahu wa ta'ata'in, sai kuma ga wani na tafiya a ƙasa yana gaggawa. Min aslama, wato yana daga cikin kabilar aslam. Kibali, shi ma ya fuskanto ni. Wa aufa alal jabali, ya hau kan dutse. Wa kana sautu asra'a min alfaris, haji sahabbai dan Allah, idan wani abu ya samu dan uwanka na farin ciki ba bakin ciki ba kake ba, ta yaya farin cikin kake yi? Cewa aka yi an karɓi tubansu, wani ya san ka abbaya wajen, sai suka tafi Abuja, kowa na son shi zai fara baka abu labari. Wani ya hau doki a guje, ya sakwaro dokinsa ya ware, shi kuma ɗayan baya da doki, yana sauri ya ga mai doki zai riga shi, sai ya maza ya hau kan dutse ya yi magana da ƙarfi, sautin sai ya riga zuwa wajen Ka'ab. Shi ne ce wa kana sautu, sai muryar wannan mutum da ke tafiya a ƙasa ta kasance asra'a min al-farsi, ta fi dokin sauri. Falamma jaa allazi sami'tu sautahu, yayin da wanda na ji sautin nan nashi ya zo min. Yubashiruni, yana mun bishara cewa fa an karɓi tubana. Naza'atu lahu tawbayya, sai na cire tufafina guda biyu na bashi. Fa kasautuhuma iyyahu bi bisharatihi, na bashi saboda bisharar da ya, saboda farin ciki, sai na ɗauka na bashi. Wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin, nace a wannan yinin ba ni da waɗansu tufafin sai wannan, amma nace na bashi su kyauta. To ya zai ya bashi su kyauta, tsara ya zauna alkawari kenan, ma'ana ya masa alkawarin waɗannan tufafin naka ne daga yau, daga baya kenan zai cire su ya bashi, amma ba lokacin zai cire ya bashi ba, ba zai zo nan tsara ba. An gane ko? Yace sai na bashi a wannan yini, ba ni da waɗansu tufafi sai wannan. Watta artu thawbaini, sai na aro waɗansu tufafi guda biyu. Falabistuhuma, na suturce jikina da su. Wanfalaktu ata'ammamu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sai na tirata na tafi na fuskanci inda manzon Allah yake. Ya talaqani nasu faujan faujan, mutane suna ta haduwa da ni kungiya kungiya, tawaga tawaga. Yuhanni'unani, suna taya mun albishir, suna taya ni murna. Bitawbati, saboda tubata da Allah ya karba. At-tahani'a shi ne taya murna, suna ta taya ni murna saboda tuba. Wa yaquluna li, suna cewa da ni. Litahnika tawbatullahi alayka, tuban Allah gare ka ta faranta ranka ya kai Ka'ab. Hatta da saltul masjida, haka mutane suke ta faɗa mai in gamu da wannan tawaga su faɗa mu haka in gamu da waɗannan su faɗa mu haka har sai da shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisu fil masjid sai ga manzon Allah yana zaune cikin masallaci wa hawlahu an-nas daura da shi ga mutane sun kewaye shi fa qama Talha ibn Ubaydillah sai Talha ibn Ubaydillah ya tashi radiyallahu anhu yuharwilu yana sarrafa da gaggawa hatta safahani har sai da yazo ya musafaha da ni wa hanna'ani ya taya ni murna yace wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghayruhu fa kana ka'abu la yansa hali Talha yace duk cikin muhajirun ba wanda ya tashi tsaye yazo ya kama hannuna ya mun wannan sai Talha ibn Ubaydillah ka'ab baya mantawa Talha irin wannan alkhairin da ya masa ka duba dan Allah irin rayuwa take kisa Allah ce innamal mu'minuna ikhwa manzan Allah kuma yayi haka da hannun dama da hagu ya gwama ya tsin haka yace masalul mu'minina fi tawadduhum wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahab misalul mu'mini dangane da jin kansu da soyayyarsu da juna da taimakawa juna kai ka ce gangan jiki ne guda daya wanda in gaba daya ta kamu da cuta sauran gabbai sai su taya ta rashin barci da kuma damuwa da jin radadi ciwon hakori kake sai ido ya kasa rantsawa ciki ya kasa karban abinci har sai ya kasa jin zaƙin zaƙi ko ya kasa jin gishirin gishiri ya kasa yadda da kowane irin abu mai daɗi to haka ake son musulmai su zama yayin da musulmai suka zama haka sai ga kimarsu da kwarjinsu ya riga ya dawo akan idanun abokanin adawarsu amma yayin da musulmi suka zanto suna rayuwa ta dan sako samu kake dangi kowa kan shi sani in jifa ta tsallake kana ta fada kan kowa to a lokacin nan sai musulmai su zanto ba su da wani kwarjini ko kima kan idan abokanin adawa sai abokanin adawa musu raina musu dauke ba kowa ba mu da kwarjini lokacin nan ba musulunci ne ba ya da kwarjini ba waɗanda suka rike musulunci ne ba su rike shi da kyau ba sai kwarjinin ya tafi kyale inda an rike musulunci da kyau sai kwarjinin ya dawo walillahi al'izzatu wa lirasulihi والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون بوايا da daukaka ga Allah take sannan ga manzon Allah take sannan kuma ga mummune take ashe sai inda imanin sannan buwaya za ta zo da imanin ya rabu gurgudan abin da yake kasa na darajar imani gurgudan yadda buwayan nan za su rabu haka zo ba mu da wata buwaya idan ka fara Allah ya tsare ka duba dai darasin da suke ba mu tuban sa'a fa tawaga tawagar mutane suna tsuro suna kai musu alfiki to haka yake so dukkan wani abun farin ciki da ya samu dan uwanka musulmi ka taya shi albishir kai masa bushara ka nuna masa farin cikin ka duk wani abun damuwa da ya same shi ka taya shi damuwa kan abin da ya dame shi na wannan bakin cikin wannan shine hakikanin imani manta da ya saba maka ko ka saba masa ko wani sabani ya shiga tsakanin ku na siyasa ko na rayuwa wannan ko kai da mahaifinka da ya haife ka in kuna gida ɗaya sai kun saba ma juna kai da matarka sai kun saba ma juna kai da ɗanka na cikinka sai kun saba ma juna ballanta na aboki ko makwabci ai ku zauna da mutum shekara biyu ko uku bai tiɓe maka laifi ba wannan shine abin mamaki da amma dan yayi laifi wannan ba abin mamaki bane ba haka dama rai kamata ya zama yayi maka laifin matarka ku kai ne ka auro ta ka biya ta daki kake ciyar da ita kake mata komai sutura da komai da hidima kila har danginta ma kai wa amma za na ka ce mai komar ruwan da zan sha take baka da hannu kuma haka za ka jure kudi baka da hannu baka da lafiya sai ta maka abin tsiya sai ka jure akan haka saboda zaman tare haka ya gada wata rana yayin da ta sauka daga kan bakar jaka din sai ga ta daga dama ka kuma sai ka jira duka duka maran baka tarautar Kano gaba ɗaya to ballanta na aboki ballanta na makwabci ballanta na wani abokin zama ko yaran gida dole ne kowa bata kore amma da biya hakuri ake har kullum idan aka bata rai sai a haƙi tsakanin Abubakar da Umar su ne dai wanda suka fi kowa daraja cikin musuluncin nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar Abubakar ba kamar Umar amma duk da tsakanin su din nan sai da suka saba ma juna wani lokaci har Abubakar ya kai har labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kawo sa muriya ya kawo sa harshe kan Umar dan Khattab dan me za ka yi wa Abubakar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Abubakar da kansa har ya tausaya wa Umar daga baya ya zo na cewa manzon Allah ni ne bani da gaskiya ya Rasulullahi dan yana so a yafewa Abubakar, kar a yafewa dan uwansa Umar. Ka duba duk yadda rayuwa take. To baka da wanda yake da matsayi na imani da ilimin tsoron Allah da ya wuce Abubakar da Umar, amma sun saba Madina. Da ya wuce Usman da Ali, amma sun saba Madina. Da ya wuce Wahid da Wahid, sun saba Madina. To dan haka shi zama ba a cewa ba a saba Madina, amma inda laifi yake kullata a zuci. Musulmi ya kamata ya yaki zuciyarsa ya daina kullata a zuci. Duk wanda ya maka laifi kai kokarin jurewa, idan ya maka laifi ya minka za ya minka za ya minka za, sai ka tana kai a kowane ne so lokaci ta dokar Allah, amma Allah ya kyale ka. Inda ba a yafewa, kai ma fa da Allah ba zai yafe maka ba. Inda ba a rangume, kai ma Allah ba zai maka rangume ba. To wannan soyayya da juna din sai ta dawo a tsakanin mu, sannan kwarjinin mu zai dawo akan idan abokanan adawan mu, sannan zama bayar da kyakkyawan samfuri ma ga wanda ba musulmi bai sha'awar shiga addinin musulmi. Amma muna gabar da juna ta fuskar siyasa, wannan na san wane ya mutu, ta fuskar kasuwanci, wannan na san ya ga bayan wane, makwabta ba a shiri, waye ba a shiri da juna, ba ya za a yi mamaye wani kwarjini a gaban idan abokanan adawan, ba mu da wata kima a wurin abokanan adawan. Allah ya tsare mu. قال كعب بن مالك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عند نيوا منذن الله صلى الله عليه وسلم سلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ثم منذن الله يا فدا يا عند فسكرت تكي قلي سبوده فرنتي ويقول لنا تيوا ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك manzo Allah ya ce masa kai farin ciki da mafi alherin rana, mafi alherin yinin da ya taba shudewa a gare ka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka, baka da wani mafi alkhairin yini sama da wannan yinin na tuba ta sauka daga sama domin ka kai da sauran yan uwanka guda biyu. Fa qultu sanati da shi amin indika ya rasulullah am min indillah, wannan afwar da rangoma daga wurin ka ne ko daga wajen Allah ne ya manzo Allah? Kana sai manzo Allah ce la bal min indillahi azza wa jalla, manzo Allah ce daga wurin Allah ne. Ubangiji dama aka saba wa kuma ubangiji ne kuma yemi ya fi ka ka dan Malik hankalinsa ba zai kwanta ba sai in ya ji daga wurin ubangiji ne kai. Dan idan manzon Allah ya ce shi ne ka kudubar daga ba, idan Allah bai daba sai saukar da waye bai ji ba haka ba? Yanzu lokacin da manzon Allah yayi sallah ga shugaban munafikan Madina gaba daya, dan karshe yayi istighfari ya roka masa gafara, har aka dauki rigar manzo Allah aka masa likafa ne da ita, duk wannan zai hana shi ga wuta? Abinda Allah ya ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul wallahu la yahdi alqawm alfasiqin. Yace kai musu istighfari ko kar kai musu, oho, inda za ka yi masa istighfari to 70 Allah ba zai taba karba ba, ba zai taba masa gafara ba, dan sun kafircewa Allah, sun kafircewa manzon Allah. Allah baya shirye da kafare. Dai kan sai ma aka ce daga yau karka sai zaka sake yin sallah ko addu'a ga ɗaya daga cikin irin su. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tujibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Haka Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce shi ya sa ka abke tambaya abin daga wurinka ne ko daga wurin Allah ne? Ya san in daga wurin manzon Allah ne, kila daga bayan Allah bai amince ba, har yanzu kenan ana jika da sauran na akaba. Amma sai ya tambaya cewa daga wurinka ne ko daga wurin Allah? Sai manzon Allah ya ce la bal min indillahi azza wa jalla, shi daga wurin Allah ne mai girma da buwaya. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ka'ab ya ci gaba da cewa manzon Allah ya kasance idza surra, idan an faranta masa rai istanara wajhuhu, sai kaga fuskarsa na kyalli hatta ka anna wajhahu qit'atu qamarin, kai ka ce wannan fuskar tashi wani yanki ne na wata saboda kyalli. Wa kunna na'rifu zalika minhu, mun kasance muna gane haka a wurin manzon Allah, in yana cikin farin ciki muna ganewa fuskarsa na kyalli sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu bayna yadayhi, yayin da na zauna gaba gare shi, fa qultu sai nace ya rasulullah inna min taubati, yace ya manzon Allah yana daga cikin cikar ma tubata an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, in balgato in ciro wani abu na dukiyata sadaka zuwa ga Allah, sadaka zuwa ga manzon Allah. me yake nufi sadaka zuwa ga Allah don Allah ya bada lada da sakamako kenan da kyakkyawan niyya. Sadaka zuwa ga manzon Allah, manzon Allah ya karba ya raba ga hannun wanda suka dace, tunda shi baya son sadaka sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dashi, amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul laka, rike wani bangare na dukiyarka, tuba zuciya ma ta wadatar, rike wani bangare na dukiya din shi yafi maka alkhairi. Rike wani sashi na dukiyarka, karka ce zaka bayar da dukiyar gaba daya, rike wani abu da zaka gudanar da rayuwarka, abinda kuma zaka sadaka kai da shi, wannan babu ne. Ka duba koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullun koyarwa manzon Allah shine ya hada mutane da ubangijin su mahaliccinsu, in za su ji tsoro su tsorace Allah, in za su yi fatan rahama su yi fatan samun wajen Allah. Shi yasa a haka suka tarbiyyantu. Ka'ab dan Malik yace daga wurin ka ne ko daga wurin Allah? Manzon Allah bai ce daga wurina bane ba. Sabanin yanzu da waɗansu malamai za su tsoratar da kai kansu sama da tsoratar da kai Allah. Sai malami yace da ɗan kasuwa, mu ne muka ɗore magindi kai kaza. Yace da ɗan siyasa, mu muka tsaya ma ka samu kaza. Kaga wannan ai wata magana ce wadda take ta abin nan. Ma'ana yana so ya cire ka daga ka dinga jin tsoron Allah ka tsorace shi. Ya lamunce maka ne shi yasa wai ka samu kaza. Dan Allah da kai da kansa waye fito. Kuma da kai da ɗansa waye fito. Da kai da mahaifinsa ko wansa ko kaninsa waye fito. Dan me kai kake da kuɗi duk gidansu ba mai kokobo. Kuma yace shi ya lamunce ma dan me bai lamunce ɗansa yayi kuɗi ba. Dan me bai lamun cewa mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko wansa ko kaninsa ko dan wansa ko dan kaninsa, ai duk yana da waɗannan nau'ika na dangantaka da mutane, kuma suna nan cikin talauki da halin ka gani kai bai daure musu gindi ba, duk sai kyale su zai daure maka dan ya fuka maka, inda zaka san abun ba daga gare shi bane, ba barazana ce kawai. Duk abin da ya same ka na ni'ima daga Ubangiji ne, in ka ga kishiyar ka kuma Allah ne ya so jarrabarka, wanda zaka tsorata shine Allah. Ka duba kuma ka dan Malik yake cewa ga wani ne abu da dukiya ta zan bayar gare shi ya manzan Allah cikin tubata. Yanzu da yawa daga cikin malamai in ka je ka ce ga shi nayi laifi kaza, yaya zan yi in tuba? Sai ka aika komai sai ka kawo kaza a yi sadaka. Ka kawo kaza a yi sadaka, ai sadaka tana cinye zunubi irin yadda wuta take cinye karmami, haka zai ce. Sadaka maganin musiba, ma'ana sai ka je ka yi sata, ka yi damfara, ka yi 419, sai ka zo sai ka kawo sadaka wurin malam, yau shi kenan ka sha. Malam ya ce in ka ba da sadaka ka sha, wallahi tallahi baka sha ba, sai an sake lalle gobe kiyama, wallahi baka sha ba. Duk abin da ka zalunci wani, inda za ka tara fakiran Kano gaba ɗaya ka ciyar da su, ka yi musu sutura, wallahi Ubangiji ba zai yafe maka ba. Sai in ka mayar da wannan abin da ka zalunta ga wanda ka zalunta, ko ka je ka nemi ci da kansa ya yafe maka, sannan Allah zai yafe maka. Amma har kawai ka yi sadaka ka ce Allah zai yafe maka, ba zai yi ba. Ka duba wannan zunubi ne tsakaninsu da Ubangiji. Aka ladabtar da su kwana 50 kan ba su je jihadi ba, ƙarfi aka saukar da su ba, ya ce wani abu zan ba na sadaka ga Allah ga manzansa, ma'ana ga Allah zan yi abin dan Allah. Jin godiya Allah ya karɓi tubata zuwa ga manzon Allah, ma'ana dan manzon Allah ya karɓa ya bayar ga fakirai waɗanda suka cancanta, tunda shi manzon Allah baya cin sadaka, gaba ɗaya ahlul baiti ma ba sa cin sadaka. Waɗansu malamai sun ce dukkan sadaka, waɗansu malamai suka ce a sadakar da ba sa ci ta farilla ta zakka, amma sadakar nafila babu laifi in sun ci. Ala ayyi halin dai ahlul baiti zurriyar gidan annabi sharifai ba sa cin sadaka. Yau ba nan birnin Kano kana tafiya za ka ga mutum da dogon ruhu laja ya ce a bashi dan girman kakansa, sai ka ci to ai kakanka bai cin sadaka, ba haka ya kamata a ce masa ba? Sai zo ce wai a bashi dan girman kakansa, wai shi sharifi ne jikan gidan annabi ne, sai a ce to ko ba za a baka ba, tunda ya tabbata kai sharifi ne, wannan yasa ma ba za a baka ba, da kai ba sharifi bane za mu baka, amma duk sharifi ba a bar sadaka. Manzon Allah da yake mai koyarwa ne sai ce ba sai ka ba da duka dukiyarka ba, ka iya ba da wani abu amma ka rike wani sashi na dukiyar fa ko khairul laka. Fa qultu sai na ce inni umtiku sahal alladhi bi khaybar, yace zan rike kaso na da aka bani a yakin khaybar. Yakin khaybar yakin da aka yi ne na yakar yahudawa wanda suke arewacin garin madina, tsakanin khaybar da madina kilomita 160 ko da 70 ko wani abu makamancin haka. Mazauni ne na yahudawa an yake su a shekara ta bakwai kuma aka ci nasara a kansu. Kasar da suke wurin kasar noma ce, lokacin da annabi ga zai kwace gonakinsu a matsayin ganima, amma kuma sahabbai ba su iya noma da ake yi a irin wannan waje ba. Karshe sai aka yi yarjejeniya cewa a kyale Yahudawan da ke wurin da ransu su biya jizya, kuma a kyale gonakin a hannunsu su noma. Idan sun noma suna da kashi 1/3 na abin da suka noma, kashi 2 kuma a baiwa gwamnatin musulmi. Sai aka yi wannan siyasar a wajen, to a nan gurin sai aka yi rabo waɗansu da dama daga cikin sahabbai sun samu kaso mai tsoka a irin ganimar da aka samu a Khaibar. To ka dan Malik sai yake cewa inni umsiku sahan alladhi bi Khaibar, zan rike kaso na wanda aka bani na yakin Khaibar, sauran duk abin da yake kan dukiyata an bayar sadaka. Wa qultu ya rasulullah, sai na ce ya annabin Allah, inna Allah ta'ala innama anjani bisriki. Abu na gaba an gama magana sadaka, yanzu ya ce abin da yake da shi na Khaibar kawai zai rike, amma sauran fa duk zai sadaka da shi don ya nuna godiya ga Allah kan Allah ya karɓi tubansa. To wannan ba wai cewa aka yi sharadi ne duk wanda yake da laifi in ya tuba sai kuma ya yi sadaka ba. In ka yi sadaka, wannan nurin ala nur ne, kana da ladan tuba, kana da ladan kuma ka yi sadaka. Amma ko da baka yi sadaka ba, ka yi tuba ta gaske da sharuɗan da muka ambata a baya, Allah zai karɓa. Dan Allah ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Shikenan mutum ya tuba, Allah zai karɓi kayansa ko da bai sadaka ba. Amma in yi sadaka, ƙarin haske ne akan haske. Abu na gaba sai ce inna Allah ta'ala innama anjani bisriki. Yace ya manzon Allah, Ubangiji ta'ala ya tsamar da ni daga cikin kuskure fa saboda gaskiya. Yayin da aka zo aka tambaye mu me yasa ba ku je yaki ba, sai na faɗi gaskiya. Ina da damar in yi ƙarya da na so, kamar yadda munafukai suka yi ƙarya su karɓi uzurinsu. To amma da na yi gaskiya, sai ayoyi suka sauka suka karɓi tubana, aka ce an yafe mun. Kaga an tsamar da ni ne saboda me? Saboda gaskiya ko saboda ƙarya? Saboda gaskiya da na yi. Wa inna min taubati. To yana daga cikin kamalar tubata kuma, Allah uhaddisa illa sidqan ma baki. Ba zan ƙara faɗin wata magana ba sai gaskiya matsayin rayuwata. Daga nan ya ɗauki alwashi ya ce babu shi ba ƙarya har duniya ta tashi. Har ya mutu ba zai ƙara yin ƙarya ba. Tun da dai ya riga amfanin gaskiya, ai shi ya ga amfaninta. Ayyo, aya fa aka saukar fa ana ba da labarin, ga ta nan za mu karanta nan gaba. Kabi ce fa wallahi ma alimtu anna ahadan min almuslimina, yace wallahi cikin musulmai ban san wani mutum ɗaya ba, ablahu Allah ta'ala, wanda Allah ya masa kyakkyawar jarrabawa fi sidqil hadisi, wajen gaskiyar zance, منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا. تون دا غدانا دا نفرت هكا غمزان الله يزوى يو دا نكي تكي بانتبا سامو ونمو تون دا الله يغسك تاشي يجربش كي وجربا وبا وجنفتن غسيا احسن مما قبلاني الله تعالى بجي سما دا إلن أبين دا الله يجربين لكي نكي كي ونفتن غسيا yace tun daga rannan da na faɗi wannan maganar zuwa yau sai Allah ya arsa da gaskiya, ban taɓa sanin wani mutum da yake ne gaskiyar zance ba. A lokacin fa da sauran sahabbai a raye suna nan, wallahi ma ta'ammattu kizbatan min منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, yace wallahi ban taɓa faɗin zance na ƙarya ba bisa ga ganganci tun da na sha wannan alwashi gaban manzon Allah ila yomi haza, ya zuwa yau wannan ranar da nake bada wannan hadisi. Wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fima bakiya, yace ina fata ina roƙon Allah ya ci gaba da kare ni cikin abin da ya rage na kwanakin rayuwata. Kaga sahabbai kenan, komai dai sai sun danganta zuwa ga Allah ta'ala. In ka danka kan aikin da'a ga manka sirrin Allah ne, sai kai ta roƙon Allah da dawwama akai. Ba wai cewa ai nayi kaza ba, a'a dawwama akai. Ya za kai ki mutu akan wannan anan rigimata ka iya yin kaza ka yi kaza ka yi kaza, daga ba shi dan yazo rute ka zo ka rute kayan ka gaba ba. Ka iya ganin wani kana ganin halakakke ne, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, daga baya Allah ya shirye shi kwanaki biyar din sa na karshe ya zo ya tuba ya gagara mun aiki duk a shafi barnar da ya a rayuwarsa. Shi yasa mummuni duk irin aikin alkhairin da yake gani akai baya samun nutsuwa har sai in ya mutu akai. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa, ya rayu rayuwa ta jihadi, rayuwa ta yaɗa musulunci, rayuwa ta hadisi da yaɗa hadisi. Musnad nasi ya kunshi hadisan manzon Allah wajen 40,000 ko na a makamanta haka. Musnad kawai nasi banda sauran da suka yi, hadisan manzon Allah ne sai ya rubuce su don duniyar musulunci ta karɓa ta yi aiki da shi. dan haka ake masa lakabi imamu ahlus sunna wal jamaa, an daure shi, an yi masa bulala, an dake shi akan hannun halifofi ɗaiɗai guda uku, ba wahalar da bai sha ba. Ƙarshe lokacin da yake cikin cutar adali, cuta ta kama shi, zai rai ba zai rai ba, sai ga wani dattijo akan katanga, imam Ahmad na kallonsa, sauran waɗanda ke jiya a wurin ba su gan shi ba, yana cewa imam Ahmad ka riga ka tsira, imam Ahmad ka riga ka kubuce mun, ban samu dama halakar da kai ba. Shi kuma na cewa la hattal an, la hattal an. Ɗansa Abdullahi na zaune yace sai muke sama maki da shi da wa suke magana, mun ji na cewa har yanzu dai, har yanzu dai. Sai da aka jima da ya farfado muka tambaye shi me ke faruwa, yace Iblis ne na hango, yake cewa wai na tsere masa, ina cewa har yanzu ban tsere maka ba, har yanzu ban tsere maka ba. Abin da sai dai yake so a lokacin nan da yace eh hai ba dama, mun riga mun tsira kan mu, sai dai ka samu waɗansu komai ya ruci. Komai da ya ruci. Amma da yake ya riga ya fahimci tauhidi, ya fahimci sunnar manzon Allah, ya san yadda rayuwa ta imani take, ba girin-girin ba ta yi mai, ba farkon ba ƙarshen, sai yake cewa har yanzu ban tsira ba, har yanzu ban kubuce maka ba. Sai in dai an zare raina ne sannan na tabbatar na sha, amma matuƙar dare a jikina, waye zai ce ya kubuce wake ba. Saboda haka ba alfahari, duk wani wanda zai zo ce wai shi an riga an gafarta masa, an masa rahama, shi da mutanen gidansu an masa gafara. Wallahi tallahi duk labari ne mara tushe, duk labari ne mara tushe, inda gaske ne an masa rahama ma ba sai ya zo ya tallata mutane ba. Abinda za mu gane inda an masa rahama ɗin da gaske, mu ga aikinsa na alkhairi na yau ya fi na jiya, na gobe ya fi na yau, na jibi ya fi na gobe. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا الله تي يا غافر تامس الذنوب سنادا ده wanda zai zo nan gaba in ma zai yi shiriya yayi an yata a wannan lokacin sai rinka yin sallar dare har kafarsa ta kumbura ta tsatsage Aisha martansa take ba riga an gafarta ma komai da komai me yana wahalar da kai sai ce tunda an gafarta ba zan yi wa Allah godiya ba ma'ana kenan ba bai da zai mutum zo ce shi tunda an masa rahama da gawai ya dena ibada a haimu ba kaman ku bane ba sai mun ji juma'a ba ba sai mun yi sadaka ba ba sai mun yi istighfari ba ba sai mun yi zikiri ba ai wannan sai ai an riga an mana kaza kaza wallahi dun bara zana shi labarin ne mara tsinci Allah ya tsare mu tala ka tan maliki wannan shine ruhin aya da ake kafa hujja da ita kan cewa dukkan wani sahabi sawa'un mutumin Madina ne, sawa'un mutumin Makka ne, yana cikin muhajirun, yana cikin al-ansar, dukkan irin laifin da ya yi Allah ya riga ya gafarta mishi. Tun da ran annabi kafin ya bar duniya Allah ya saukar da wannan ayar cewa ya gafarta musu gaba ɗaya, innahu bihim ra'ufur rahim, Allah ya gafarta musu. Dan haka yana daga cikin taɓewa da rashin basira, yanzu ka ɗauko tarihin wani sahabi kana aibata masa. Ai mu gira gudu shi Obama, ai an kama shi ya laifin kaza, ai Zamidiyya ta yi zina, ai Ma'iz ma ya yi zina, ai Umar ɗan Khattab ya yi bulala, ai waye ya yi zalunci. Kaddara duk sun yi wannan abin da ka faɗa, Allah kuma ya ce ya gafarta musu, kai ne naka ciki. Kai da Allah wane ne wanda wannan suke bayi gare shi. Allah ta'ala ne bayansa ne, kuma ya ce shi kuma suka zaɓa, kuma ya ce ya yafe, amma kuma kai ka damu, dan me za a ce an yafe musu. Wannan ke nuna taɓewar mutanen da ke bin mazhabin Shi'a, mutanen da kullum su suke so aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka duba yadda Allah ya layanta su da annabi gaba ɗaya, ce innahu bihim ra'ufur rahim. To me annabi ya aka ce an karɓi tubansa? Sai waɗansu malamai suka ce akwai abubuwan da inda gaba garin mutum ne ya yi su ba laifi, amma a matsayin annabi bai kamata ya yi su ba. Kamar irin yadda ya karɓi uzurin waɗansu daga cikin munafukai da basu je yaƙi ba, Allah maɗaukaki ce afallahu anka lima azinta lahum hatta ya tabe malikan lazina sadaku wa ta'ala malkazibin. Dan me za ka ba su izini ka kyale mana har ka gane gaskiya ko rashin gaskiya su? Dan me daga sun faɗa ka yadda? Kaga a matsayin ka da kai ko ni idan ka za ka faɗa mana labari wanda ba mu da wani abin da ya rusa shi, dan mun yi da wannan mun yi laifi? Mun yi laifi ba, amma a matsayin na annabi ana so ya ƙara bindiddigi, ya ƙara bindiddigi. Rashin bindiddigin nan duk da ba laifi bane ba, amma sai Allah ya zarge shi da shi. Amma kafin ya zarge shi sai ce afallahu anka lima azinta lahum, kafin a faɗi laifin sai da aka ce an yafe maka, amma me yasa ka ba su izini
Allah ya taimaka me yasa kai musu izini
da za a fara cewa me yasa kai musu izini sannan a ce da abin yayi dai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana thalathati alladhina khulifu haka ubangiji ya karbi tuba kan wadannan mutane guda uku alladhina khulifu wadanda aka jinkire talamarin su aka kyale su aka kaurace musu tsawon kwana 40 kuma goman karshe ma aka ce su rabu da iyalan su ko iyalan su kare su kula su ta fuskar saduwa sai ta fuskar hidimar gida kadai to sune alladhina khulifu wadanda aka jinkirtar da lamarin su hatta idza baqat alaihim al-ard aka kyale su cikin wannan hali har ya zuwa lokacin da kasa ta yi musu kunci bimara hubat tare da abin da take da shi ne yalwa da fadi وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ زُكَاةً سُمَا سُكَ قُنْ تَتَغَلَيْسُ هَلْ سَيْدِ سُكَ سَامُكَنْ سُكِنْ وَنَّنْ هَالِ نَهَالٍ أَقَانِكَ هِي وَظَنُّوا أَنَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ سُكَ سَكَنْ كَنْ تَيْتَارِ الْتَبَّرْ بَيْكِينِي سِوَا لَمَّي بَابِ إِنْدَ ذَا أَجِي أَفَكِي وَأَلَّا إِلَّا إِلَيْهِ سَيْدِي أَكُومَ غَلَيْسِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ سَنَنْدَ غَبَاسِي أَلَّا كَيْتُوبَ غَلَيْسُ ko ya dawo da su da ya tubo don zanto cikin waɗanda aka karɓi tubansu inna allaha huwa tawwabur rahim lalle allah ta'ala shi ne at-tawwab mai yawan karɓan tuba ar-rahim sannan ko mai jin kai sai aka ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani waɗanda sauran mummune ake ittaqullaha ku ji tsoron allah ku kiyaye dokokinsa wa kunu ma'as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana kamar waɗannan guda uku ma su ne masu gaskiya a duniya ko kasance tare da su ku yi koyi da su gaskiyar su ce ta cece su kawai an siffanta su da wannan wato dan a faɗi matsayin su da girman su tare da dukkan sauran sabbin masu gaskiya ne amma wannan ta bayyana a sarari wato faɗin gaskiyar su qala ka dan maliki ce wallahi ma an amma Allah alayya min ni'matin qattu ba'da idha hadani Allah lil islam yace wallahi Allah bai taɓa min wata ni'ima ba tun da ya shirye da ni ga musulunci a adama fi nafsi ni'ima mafi girma cikin zuciyarta min sidiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama da irin gaskiya dinnan da na faɗa wa manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi Allah akuna kazartuhu ta yadda ban zanto na masa ƙarya ba fa ahlika ballantana in halaka kama halaka allazina kazzabu kamar irin yadda waɗanda suka yi ƙarya din suka halaka inna allaha ta'ala ubangiji ta'ala lil ladina kazabu ina anzalahu haka ne kuwa kamar an kitle wata kalma ko qala allahu ta'ala qala lil ladina yawa akwai kalmar qala inna allaha ta'ala qala lil ladina kazabu ubangiji ya fada dangane da waɗanda suka yi ƙarya hina anzalal wahya wato dan yayin da ya saukar da wahayinsa sharra ma qala li ahadin mafi munin abin da ya taɓa fadawa wani shi ya fadawa makaryata فقال الله تعالى سي الله يتي سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم ده سن ذا سيران تسران تغاريكو idan kun dawo wurin su daga yakin tabuka li tu'ridu anhum dan ku kawar da kai kada ku zarge su to idan sun zo sun yi tsaron tsaron nan faridu anhum ku kawar da kai ku rabu da su innahum rijsun su najasa ne datti ne wa ma'awahum jahannam ko makoma su ita ce wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksubun sakamakon irin abin da suka kasance suna aiwatarwa yahlifuna lakum litaradaw anhum suna taimako rantsuwa ne ta ƙarya dan kawai ku yarda da su fa in tardaw anhum in ku kuka ce kun yarda da su dan sun yi rantsuwa fa inna allaha la yarda an alqawmil fasikin to Allah ba zai taɓa yarda da waɗanda suke fasikai ba to ka gici sai ne muqaranan halin da na faɗa na gaskiya ne muqaranan ƙaryar da waɗancan suka yi wancan sun faɗi ƙarya manzon Allah ya ce ku tafi shi kenan ya yafe musu har ma ce Allah ya yafe muku ya wukilta su da zukatansu ni ko na faɗi gaskiya manzon Allah ya yafe shi da ni tsawon kwana 50 amma daga ƙarshe sai aka saukar da cewa ni an karɓi tubana waɗancan kuma aka cewa manzon Allah in ma kun yarda da su ai Allah bai yarda da su ba fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda alqawmul fasiqin sai na gane ashe tun da nake a duniya ba wata ni'ima da Allah ya taɓa min bayan ni'imar musulunci sama da ni'imar gaskiyar nan da na faɗa tun da gashi na ji abin da Allah ya faɗa na sakamakon ƙarya ga waɗanda suka yi ƙarya
sai na ji daɗi ni da Allah yasa ban yi ba na faɗi gaskiya.
Ma'ana menene abu kaga da kansa yake cewa da na ga dama na fi kowa iya musu da jayayya ba wani sarkin duniya da zan tsaya a gaban sa face sai na fita sumul ba laifi yace amma manzon Allah in ma kai masa ƙarya yadda da ƙarshe Allah zai dan saukar da aya ya fallasa ka me amfanin ƙaryar haka sai faɗi gaskiya to kawo ku ga muƙarana aka ce su munafukai dan za su zo su yi ta rantsuwa ba dan komai ba wai dan kar ku zarge su dan kar ku ce sun yi ba daidai ba sai Allah ce da sun zo sun yi wannan ku kawar da kai ku banza da su innahum rijis su datti ne na jasa ne kuma aka ce ma wahum jahannam sakamakon su jahannama da za a bi makarni su shigo sannan aka ce fa in tarda anhu fa inna Allah la yarda an al-qawl fasiqin qala ka'ab yace kunna kullifna ayyuha al-thalatha mu uku nan mun kasance an jinkirtar da lamarinmu an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da al'amarin wadancan wanda manzon Allah tuni ya karbo zurunsu hina hadafu lahu yayin da suka yi masa rantsuwa da suka zo suka yi rantsuwa sai manzon Allah ya ce ku je an karbo zurunku an yafe muku Allah zai gafarta muku yake Allah su ba san me zai faru a baya ba yace mu ko da muka faɗi gaskiya sai aka ce to ku ku jira sai wani abu ya zo an jinkirtar da lamarinmu ba kamar wadancan ba su suna faɗa suka yi rantsuwa sai manzon Allah ya karbo zurunsu fa bayahum sai yayi mubaya'a da su wastaghfara lahum ya loka musu gafara wajen Ubangiji wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amra mu ko manzon Allah ya jinkirtar da lamarinmu arja'a bi ma'ana akhara ya jinkirtar da lamarinmu hatta qada Allah ta'ala fihi har sai da Allah ya zartar da hukunci ciki wa bizalika qala Allah ta'ala da wannan ne Allah ya ce wa ala thalathati allazina kullifu dan karka fassara ala thalathati allazina kullifu wannan guda uku da aka jinkirta su da yakin ta kuka ba a'a waɗannan guda uku da aka jinkirta lamarin su ba a karbi uzurin su ba sai daga baya shine abin da ake nufi da haka ya ƙara fito da abun fili walaysa alladhi zakara mimma kullifna an al-ghazwi cewa ala thalathati allazina kullifu ba yana nufin cewa an jinkirta da mu je yaki bane ba wa innama huwa takhlifuhu iyana abin da ake nufi jinkirtawar da manzon Allah ya mana wa rija'uhu amrana da jinkirtar da lamarinmu bai karbi uzurinmu ba amman halafa lahu sabani waɗanda suka yi masa rantsuwa wa tazara ilaihi suka ba manzon Allah uzuri fa qabila minhu sai manzon Allah ya karbi uzuri cikin wurin su ba sai irin wannan halin amma muku sai jinkirtar da mu abinda Ka'ab ke so ya ce mana wa ala salatul ladina kullifu yani alladina kullifu an qabuli taubatihim waɗanda aka jinkiri ba a karɓi tubansu ba baya waɗanda aka jinkirta da su ba su je yaƙi ba an gane ko dan ba sun zuwa yaƙin ne yasa aka yi musu gafara ba menene yasa aka yi musu gafara gaskiya da suka faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kharaja fi ghazwati tabuk yawm al-khamis ka dan maliki ce manzon Allah ya fita yaƙin tabuk ne a ranar Alhamis wannan wata fa'ida ce da ba mu same ta ba da arwaye da tauce duk da tsawanta wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis da manzon Allah ya kasance yana fatan yana son ya ga ya fita in zai fita a ranar Alhamis wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi dhuha galibi baya dawowa daga tafiya sai da hantsi a cikin yini ma'ana baya dawowa cikin dare da rana yake dawowa da ranan ma kuma bangare na safiya fa idza qadima kuma idan manzon Allah ya shigo gari bada'a bil masjidi yakan fara da masallaci ne fa salla fihi rak'ataini sai ya zauna ya ciki rak'a biyu thumma jalasa fihi sannan ya zauna bayan ya rak'a biyu sannan sai ya zauna ya ji yaya gari yake an samu kowa lafiya sannan ya tashi ji ya sami iyalinsa a matsayinsa na shugaba sai ya tsaya ya ji gari lafiya kafin ma ya je ji gidansa ka ji irin yadda tsarin shugabanci yake a cikin tsarin musulunci sai in ya ji lafiyar gari kafin ya je ji lafiyar gidansa sallallahu alaihi wasallam to wannan na nuna mana manzon Allah yana son in zai yi tafiya ya fita a wata rana a ranar Alhamis kai ma in ka so kana son ka rinka fita tafiye-tafiyen ka fatauci ko ma menene zaka fita ranar Alhamis dan manzon Allah yana son haka to kai koyi da manzon Allah kana da ladan kaso abin da manzon Allah yake so amma ba ta akai wajibi bane kar ku yi tafiya sai ranar Alhamis kaga wannan zai nuna maka kishiyar wani hadisi da ya shahara da bi talibu mutallib ya kawo shi cewa kowane irin al'amari yana so a fara ranar Laraba, tsawon tafiya ne ko waninsa, ko ma me za ka fara, waɗansu malamai har darasi na littafi ba a fara buɗewa ranar Laraba, saboda yawan manzo Allah ce ma min amrin budi'a yawmal arbi'a'i illa wa qad tamma, ba abin da za a fara ranar Laraba face sai an iya cin masa har ƙarshensa. Wannan hadisin bai tabbata ba daga bakin manzo Allah, ga shi dai abin da yake tabbatacce cikin Bukhari kin ko. حديث نجب وأن أبي نزيد بضم النون وفتح الجيم بيوا نون ضم جيم أيمتك وفتحها وأن أبي نزيد سين إمران بن الحسين الخزاعي سين إمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنه يزي أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا يزي وتمتي تكين قبيلة جهينة تازور من ذن الله وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا أَلْحَالِي تَنَا مِنْ أَوْكِدَ تِكِي نَزِنَا فَقَالَتْ تَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ تَتِي يَا مَزَنَ اللَّهِ نَا أَيْكَتَ أَبِنْ دِيْتَنْ تَنْتَعِ مُنْ هَدِيثَ يَرْدَ هَدِيَ كَيْنَا فَدَعَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا سَيْ مَزَنَ اللَّهِ كِرَاوَ أَلْوَلِنْتَ مَيْجِبِنْتَ اللَّمَرِنْتَ imma bijinta ko babanta ko dai wani wanta ko wanda suke karkashin sa, fa kana yace ahsin ilaiha, je ka kyautata mata, fa idza wada'at, idan ta haihu, fa atini biha, ka zo da ita, fa fa'ala, fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ko wannan mutum yi dai ya ci gaba da kyautata mata yana kula da ita har ta haihu, sannan sai ya zo da ita wurin manzon Allah, sai manzon Allah ya umarni fa shuddat alaiha thiyabuha, aka daure tufafin ta a jikinta, ma'ana aka sanya mata tufafin ta, ta yadda aka daddaure tufafin idan an zo jifanta kada birgima da tumatu za ta rinka yi ya sa ta fitar da tsirin ta. Thumma amara biha farujimat, sannan manzo Allah ya umarni da ita yace a jefe ta, nan take ko aka jefe ta. Thumma salla alaiha, sannan manzo Allah ya jibinci mata sallah. Fa qala lahu Umar, sai Umar yace da shi, tusalli alaiha ya rasulullahi wa qad zanat, yanzu manzon Allah za ka yi mata sallah arhali ga shi ta yi zina? Kana sai manzon Allah ce laqad tabat tawbatan law qutimat bayna 70 min ahli al-madinati law wasi'at, manzon Allah ce ta yi wata irin gagarumar tuba, da za a raba wa mutum 70 cikin mutanen Madina da ta ishe su. Wa hal wajadta tawbatan afdala min an jadat bi nafsiha lillah azza wa jal, shin kana da wata tuba da tafi a ce ta bayar da ranta kyauta ga Allah subhanahu wa ta'ala? Duk wanda ya bayar da ranta kyauta ai ko me yayi kuma an riga an kankare, yan ta dawo cikin saliha, dan haka ta tantance manzo Allah ya mata sallah. Rawahu Muslim, wannan Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. To kaga wannan hadisi mai nuna mana gaskiyar tuba ke, a ce yana daga cikin wani bangare na tuba idan kai laifin da ake yin haji ka kai kanka tsayar maka da haji. Da ka ce gashi na yi kaza, to amma da mutum zai yi laifin da ake masa haddi ba wanda ya kama shi, sai shi kansa da ya san ya yi wannan laifin, sai ya tuba tsakaninsa da Ubangiji ba tare da ya je an masa haddi ba, Allah zai karɓi tubarsa? Allah zai karɓi tubarsa? Tsaf, Allah zai karɓi tubarsa? Don shi haddi ɗin ba wai da shi ne kaɗai ake karɓan tuba ba, a'a shi haddi ɗaya ne daga cikin dalilai na samun tuba. Amma banda shi idan mutum ya yi tuba tawbatan nasuha, Allah zai karɓi tubansa, ba dan haka ba, da Allah ba zai ce ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum har zuwa ƙarshe, kaji kenan Allah zai karɓi tuban mutum. Amma dai ita ƙarfin imanin ta yasa ta jima ta tsaya ma ta ce ta tuba kawai bai wadatar ba, gara ta je ta faɗa kawai a jefe ta. Kuma ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan yin mana addinin musulunci ka'idarsa ta la tadru wa zuratun muzra ukhra, tana nan wata rai ba ta daukar laifin wata rai, dan na cikin ta da aka yi zina ba da laifin komai, dan ba shi yi zinar ba. Idan aka ce za a jefe ta lokacin dan na cikin ta an yi ta'addanci ga mara laifi, sai manzo Allah ce je ka kyautata mata, ka kula da ita daga baya a kawo ta bayan ta haihu, dan a ci gaba da rainsa, ita kuma a jefe ta, ta tafi ita kadai, dan dan ba da laifi, ita ce take da laifi. Dan zina ba ya da wani laifi wurin Ubangiji Ta'ala. Idan ya girma ya yi aiki na gari yana da lada, ya yi mummuna, sannan za a rubuta masa zunubi, idan ya girma yayi karatu za a nada shi limanci, za a bashi kowane irin mukami, zai shugabanci, zai komai, tunda shi mummune ne ba da laifin komai, yadda kai baka da laifi shi ma ba da laifi. Idan ka ce dan zina ne, zai ce ai Allah ce wala tazuru wazar tun maza ukhra, bawa nake ga Allah, Ubangiji ya halice ni, shi ya kaddar na fito ta wannan hanya, amma ni ba ni da wannan laifin, dan haka dan zina ba da laifin komai. A ka'idar shari'ar musulunci, yi masa ta'addanci wani laifi ne na biyu doriya akan zinar da aka, da aka yi na waɗanda suke yin ciki kuma sai su je su zubar da ciki, to da yasa aka yi da aka yi ciki. Yanzu an yi laifi biyu, an saba ma Allah wajen zina, sannan aka saba ma Allah wajen ta'addanci ga rai, wani abu na biyu kenan, kisan kai. To ba ka ya kamata a shiga taitai, Allah ya tsare mu. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا يعني دا أتي ذا أبي ودان آدم من يمن ينرامك غدا بيو با أبن دكي تكي سي زيناري أدا أتي كينا دا ببان ونرامي كتنا فوادي شيني فاتي دكي سكان دوسي دا دوسي irin magudanar ruwan nan wawa kekiya da ake samu daga wannan dutsen zuwa wannan dutsen, da za a ce a cika mutum fal da zinariya a samu wadi guda, gwalalo guda a cika shi da zinariya, a habba an yi kuna lahu wadiya ne, da dan adam ya kaunaci kai ina ma dai ramin guda biyu ne. Walan yamla afahu illa tura, ba abin da ke cika bakin dan adam ya jiya gamsu sai kasa ta kabari. Ita ce zai jiya gamsu baya bukatun daɗi, amma dan adam ya yi motoci ya yi motoci, kuma ka ce ga wata mota sai ya je na su, ya yi gidaje ya yi gidaje ya yi gidaje ga wani gidan sai ya je na su, duk abin da yake na duniya da wuya dan adam ya iya cewa ya wadata da shi, wannan fil ghalib haka dan adam yake. Ɗaiɗai ku da ake samu cikin mutane wanda za su je ai daga kaza shikenan, kuma ba na bukatun ƙarin kaza, ba su da yawa, kila cikin dubu ka samu mutum ɗaya. To kullum hukunci ana magana ne ga mafi rinjaye, ba ga yana yan kaɗan ba, in ba haka baya an samu masu zuhudu da gudun duniya wanda duniya suna binsa kamar suna ma ya ce mata, an fahimta ko? Amma dai galibin ɗan adam shine wato san dukiya gare shi, san alkhairi gare shi, san kaza gare shi, haka ɗan adam yake wajen san dukiya. Innal insana min rabbihi lakanut wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbi alkhair lashadid. الخير أن يجني المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا. الخير أن أعرف أن يجني المال دوكيا. وإنه لحب الخير لشديد. دان أدن قبل صندوكيا أخوص أن صندوكيا. إن الإنسان خلق هلوء إذا مصف الشر جزوء وإذا مصف الخير منوء. صندوكيا دي وجدنا غدا أخوصا. سينا نمزا الله كبقى مسالي دي شي. يتي ولن يملأ طاه إلا التراب. ba abin da ke cika zuciyarsa wato ainihin sai turbaya, wa yatubu Allahu ala man taba, Allah na karban tuban dukkan wanda ya tuba gare shi, wato koda ba tsirwa da mutum haddi ba kenan. Muttafaqun alayhi, hadisin mu na karshe a wannan darasi kuma a cikin wannan babi, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ya ce يضحك الله عز وجل الى رجلين وبنجي تعالى yana yin dariya ga mutane biyu, yaktulu ahaduhum al-akhar, dayansu zai kashe daya, yadkhulan al-janna, tare da haka su duka da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk su shiga aljanna. Kaga wani sabani kenan, can da mun karanta da mai kisan da wanda aka kashe duk zai shiga wuta, shine zan ta kal muslimani ga sai bai ma فالقاتل والمقتول في النار بيان يا غباتا كان wannan tuntuni. To anan gurin mutum biyu ne za su kashe juna, ai dai zai kashe dai kuma dukkan su shiga aljanna. Fa qalu, sai sahabbai suka ce kaifa ya rasulullah, yaya haka za ta kasance ya manzo Allah? Qala, sai manzo Allah ya ce yuqatilu hadha fi sabilillah, wannan na farkon yana yaki ne dan daukar kalmar Allah. Fa yastashhidu, sai ya je wajen yaki ya shahada, wani kafiri ya kashe shi. Kaga da aka kashe shi, meye matsayin wanda aka kashe wajen yaki? Shahidi ne dan aljanna ne. Thumma yatubu Allahu ala alqatil, shi wanda ya kisance wanda yana cikin kafirai, daga baya sai Allah ya sa ya shiga musulunci, ya tuba ya shiga musulunci. Fa yuslim, ya shiga musulunci. Fa yuqatil fi sabilillah, shi ma sai ya zo kuma ya shiga safin musulmai, aka tafi jihadi da shi fa yustashhad shi ma sai yin shahada a wajen yaki shi ma mai matsayin sa aljanna kira wala ta'sa wannan ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim wannan ke nuna muhimmancin tuba ka duba da kafirci gashi ya kisan kai amma karshe gashi kuma Allah zai kai shi aljanna saboda ya zo ya musulunta kuma ya je wajen yaki an kashe shi duk abin da ya aikata na bayan Allah ya riga ya kankare shi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to cikin wannan hadisi cewa ubangiji ta'ala na dariya wannan yana ba da labarin siffa daga cikin siffofin Allah kuma ku sani cewa dukkan abin da ya tabbata cikin Qur'ani ko da hadisi wanda yake bayyana wata siffar Allah kamar a ce Allah yana kaunar kaza inna Allahu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus kamar a ce Allah yana mamakin kaza kamar a ce Allah yana dariya ga masu kaza kamar a ce Allah yana da kaza duk waɗannan ababen da za a jingina ma Allah su na soyayya ko kiyayya ga kafirai ko dariya ko mamaki ko jin kai ko rahama ko tausayi ko menene siffofi ne na Allah dole mutum ya yi imani da su a matsayin siffofi na Allah abin da ake bukata ka tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa amma idan matambayi ya tambaye ka wace irin dariya ce Allah ke irin dariyarmu da muke da kyakkyatawa sai ka ce a'a shi dariyar Allah ta samu wanda ta halittunsa don shi Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dariyarsa ba irin ta kowa bace ba yaya take ba mu sani ba ya dai ba da labarin yana dariya dole mu gaskata amma ba irin taka bace ba irin ta bace ba irin ta kowa bace ba domin shi Allah laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato ba wanda yake kama da shi cikin al'amuransa siffarsa sai dole mu tabbatar da ita abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi kun mai tambayar da ya rubuto waɗansu kalmomi waɗanda duk suna cikin muqaddima mun karanta su yake son mu fassara su to abinda ya kamata kai yanzu ba za mu iya fassara maka wannan kalmomi ba sai ka zo wurin masu kasat sai ka sai kasat na farko zaka ji fassara su insha Allah bisa ga dukkan tsammani darasin da ya wuce ka kuma kake so a yi maka naka kai kadai yanzu kaga ko wannan bai daidai ba mai tambaya na farko yana cewa yaya ake yin tuba taubatan da suha mai da mai ake karantawa wajen wannan tuba kaga wannan ma an riga mun yi bayanin sharuɗan tuba ko sharuɗan tuba na farko niyya ce ba da sake koma ba na biyu al-ikla sannan na uku kuwa nadama alamar fata wannan mun riga mun yi sharhin su a baya dalla-dalla daki-daki sannan kuma idan tuban ya shafi alaifin da kake kai ya shafi akwai haƙƙin wani bayan wannan ukun sai ka yi abu na hudu shine imma ka ba mutum haƙƙinsa da ka zalunce shi ko ka nemi ya fi maka wannan duk mun riga mun karanta shi a baya shi ma idan ka samu kasa din da aka yi bayani za ka ji bayanin sama da wanda na an samu ka yanzu a cikin tambaya sannan kuma na gaba yana cewa meye siffar yadda ake jefe masu zina idan sun yi laifin zina yadda za a jefe su sai an yi rami ne a sa su ciki akwai malaman da suke bayanin cewa za a yi rami ne iya wuya a sa mutum a jajjefe kansa waɗansu ce za a ɗaure mutum da sauransu shari'ar musulunci ta ce a jefe ba ta bayyana cewa lallai sai ka yi rami ba abinda ko ga ya yi sauki a gare ku ko ku yi rami ko ku ɗaure hannun mutum ko kar ku yi rami almuhim dai a jefe lokacin manzon Allah an jefe waɗansu mutane waɗansu da suka yi zina mace da namiji yahudawa ne ba wani rami da aka yi aka binne su a sarari aka jefe su lokacin da ake jifan su ma mai rawaito hadisin ke cewa har shi namijin na jin tausayin matar ana jifan ta yana zuwa shi a jefe shi a madadinta yana kakkare takardu sai ya same ta haka har aka kashe su dan haka ba wani ba wai sharadi bane ba cewa sai an yi rami kuma ina tuno kamar ko wani hadisi dan taba karanta ba zan yi tuno shi gaba ɗaya ba da yake nuna wani wanda ya yi guna manzo Allah ce a jefe shi aka fara jifar sa ya gudu sahabbai suka bi shi da karfi suka dafu suka tawo da shi suka jefe kayan su to kaga inda ana rami ya musu samu damar guduwa ba mutum ya zo ya riski liman ya dago daga ruku'i a raka'ar karshe to wannan mutumin ya samu ladan wannan jami'in koko bai samu ba ya samu ladan jami'i sai dai bai samu sallah ba kenan in dai har ya shiga ciki ya samu ladan wannan jami'i. Ku sani yan uwa, mutum na fuskan ladan jami'i da zaran ya riski kowane irin bangare da cikin sallah komai kankantarsa. Kaddara ka zo ka samu limami a cikin attahiyatu ta ƙarshe, kaga dai yana zaune ka kuma tabbatar ranka a ƙarshe ce, kana zuwa sai kai niyyar sallar ka, kai kabbara ka shiga kai ma ka zauna. Idan aka yi sallama ka tashi ka kawo rakawoyi guda hudu, kai ka san rakawoyi hudu ne a kanka, a nan ka samu jami'i amma baka samu sallah ba, ko raka ɗaya baka samu ba, amma ka dace da me jami'i. Dan shi jami'i ana riskarsa, akwai wani tsakanin riskar jami'i da riskar sallah, wannan matsala ce da dawa mutane ba su gane ta. Ibn Hajar ya yi bayani mai kyau cikin Fathul Bari sai Sahih Bukhari kan wannan matsala. Da haka sai da mutane su shigo masallaci, idan har wani suna shawara ya wuri raka ƙarshe ce, ai yana da annuwa raka ƙarshe ce, sai su tsaya gefe guda jira suke sai liman ya yi sallama, su kuma su tayar da tasu su yi jami'in su na makararru. A lokacin abin da ya fi alkhairi gare ka, ka kubbara kawai ka shiga ciki, kana da ladan wannan jami'in da ka sa. An fahimta ku? Sallah ce sai ka san ka kawo rakaa. Abin da kawai liman ya ɗauke maka yanzu shi ne yin iqama, dan ka zo kawai ka yi niyya ka yi kafara ka shiga ba tare da ka yi iqama. Wannan kuma yake cewa wanda ya yi matsayin 'yan siyasar mu na wannan ƙasa game da ƙarya da suke yi wa jama'a, aikace mai hukuncin ƙarya kawai ko wani waye da ma'auni da ɗan siyasa da ma'aikacin gwamnati da ɗan boko da kowa ma da ɗan arabiya ma har ya sai bima na ƙarya, kowa ma ƙarya kai tambayar hukuncin ƙarya kai tsaye. Amma shi da abin da ya fi damun shi irin alkawarurruka da suke yi wa jama'a da ruwan baka da ƙarshe kuma idan za a zube su ba, duk ƙarya ne. Matuƙar kace za ka yi abu kai ba, dama ai ka riga ka san ka sufa ƙarya, ko dama ka faɗa ba ka da niyyar yi a cikin zuciyarka, kawai ka faɗa ne don a ji daɗi. To manzo Allah ce yana cikin mafi sharrin mutane ka faɗa wa mutane abin da kai a zuciyarka san ƙarya kake yi, su kuma sun amince da kai, to kai yana cikin mafi sharrin mutane a banka sa. To kuma wannan dama balle da siyasa kenan wanda take ba ta da alaƙa da addini, ba gina ta kan koyarwar addini ba. To kaga dole irin wannan ƙarerayen su yawa, yaudara kuma ta yi yawa, har ma ya zanto da an ce kai wani ya ɗan siyasa ne, ma'ana wani mai yaudari ne, wani ya iya ƙarya, wani kuma ya iya sakin fuska na munafunci ba wai don yana son ka ba, kawai don yuri bace ka, to shi ne ɗan siyasa kenan. Sai zanto siffar siyasa mu a ƙasarmu siffa ce ta lalacewa, shi yasa yanzu muka shiga kanmu cikin wani matsayi na dukkan wani mai mutunci da yawa sai ya nisanci siyasa. Sai a kyale siyasa idan ka fito ranar zaɓe ba wanda kake ganin zai irin sabarin nan masu askin nan dan kunne, su suke jefa ƙuri'a, kuma wanda suke tsayawa a zaɓe su ko ƴan majalisa ko meye, galibi ban ce duka ba amma galibi ko kaso mai yawa cikin su sai ka samu wanda baya da hope a rayuwa, ko wani irin hope na rayuwa, a makaranta ya faɗi baya da aikin yi baya da komai, to shine sai ga ina ne zai ci ga sassa siyasa. To kaga irin waɗannan wanda ko cikin jama'a ci baya da su kamata ya yi aikin karfi tunda kwakwalwarsu ba ta iya karɓan karatu, to kuma sai a sa su ne sani yin karar, wato su ne masu tabbatar da doka, shi zai wakilci mutane sama da dubu biyu a majalisar jiha, shi zai wakilci mutane wajen miliyan a majalisar tarayya ta dattijai ko wato ainihin majalisar tarayya ta abin nan. To dukkan waɗannan kafin shi yasa ba za a samu nasara ba ta fuskar mulkin siyasa, saboda menene mun ɗauki siyasar a matsayin wani abu ne wanda ke yi mana mutunci, da haka idan ɗan siyasa ya yi rashin mutunci ba a mamaki, ya yi mutunci ba shi ne abin mamakin. To kaga wannan sai aka lalata sunan siyasa ɗin, wanda asali siyasa ta addinin musulunci shugabanci ko ba kowa ke yi ba, inda a ce musulmi za mu tsaya mu yi siyasa da mu'alaƙanta ta da addini, to da ba kowa ne ma zai zo ya tsaya zaɓe ba. Akwai mutumin da ya mutu ya fara manne hotuna za mu ce kai dai ka baka tsaya zaɓe ka ba, kamata ya yi dai ka jefa ƙuri'a kai abinda za ka yi wa musulunci a ji daɗi, ka jefa ƙuri'a amma dai ba a jefa maka ba, a haɗu a ce masa kawai a faɗa masa gaskiya wallahi ba za mu zaɓe ka ba, duk da su je masa na ya kamata a maza'arsa su ce masa wallahi ba za mu zaɓe ka ba, don ka kai baka cancanta ba. A samu salihu bawan da ake ganin ya cancanta baya so a ce kai za ka tsaya dole, to sai mu ci nasara a siyasa. Amma matuƙar waɗanda ba su gabata ba ne ba za su daga shiga siyasa, kuma su yi abin da duk suka gada ba shi kenan, kaga dole su mallake mu kuma dole su yi tsiya idan sun shiga, da ba wanda ya shiga da manufar cewa waye garinsu talaka wanda ba su samun takin zamani, ba su da ruwan sha, ba su da asibita magani, ba wannan ne ya kai shi ba. Abin da yake tunani nawa zan rinka samu a wata, kwamitoci nawa za a nada a majalisa, nawa zan shiga ciki, allowances dinmu, albashinmu, motar da zai shiga, zai canja gida, zai canja kaza, tun kafin ya shiga tunanin canjin gida da canjin mata yake, har canjin mace da canjin abokai. Daga ranar da aka rantsar da shi zama dan majalisa, duk sabbin abokansa wannan suke zama da suna shan rake, ya fi ƙarfinsu, sababbi zai samu waɗanda ba suka kai wannan matsayin. Har sai ya je ranar da kuma sojoji da bindiga ya koyo su, sai kuma ya sake koma waccan dabar ta shan rake. Kuma su da mutanen mutum da ba wa rage gari ba su karatun addini ba su ban san rayuwa ba, haka kuma za a karɓi mutum kuma. Wata siyasa ta zo kuma a sake abin nan ɗinsa. Allah rufa mana asiri. Amma wallahi babu da alƙibla a nan ƙasar, babu da alƙibla. Babu da alƙibla a wannan ƙasar. Duk dukiyar da muke ciki ba za a ji daɗinta ba. Ba ku da daɗi ko alama, ga dukiyar ana da ita kamar me. Abin da zai baka mamaki ka dace an karɓi kaza wajen jami'in gwamnati kaza, an karɓi kaza wajen jami'in, ga wani magudi, ga wani menene. To duk waɗannan da aka karɓa an ce an karɓa, to kuma sai a kai shi na. Tunda aka karɓe su har yanzu ko babu fitir. Har yanzu babu ruwan famfo, har yanzu babu magani, har yanzu ba abin nan. Idan kana jin lafiya, wato mutanen gaba ɗaya ma kowa ya shiga ɗimuwa. Idan ka zo kana sauraron gidan rediyo, ka ji kawai abubuwan da ake daban, rayuwar gaba ɗaya kowa ma ya rikici. Da aka zo ɗazu ana fiye da mutane a gidan rediyo dangane da PTM, a rushe ko kar a rushe PTM. Wato mutane za su ba ka mamaki irin yadda suke ba da ansa. Wani ya zo ce a rushe ba ta da amfani, idan ce mai rashin amfani, ce ba a biya kowa aiki sai wanda aka sani. Laifinsa shi ba shi kogila ba fi siya, da haka a rushe ta. Haka ne faɗa aiki tarihi ko kunya ba yaki. Laifin PTM ba ta ba shi kogila ba, da haka a rushe ta. In ba haka ba, ai sai waɗanda aka sani ake biyo kaza da kaza da kaza da kaza. Wani a tambaye shi ko ba a yi titin garin su ba. Ko da an haɗa Najeriya da titi tunda ba a yi na ƙauyen su ba, ba ta rasa amfani kawai a rushe ta. Wani a tambaye shi kuma asibitin garin su, ai ba ka ɗauke magani ba, duk magani da ake faɗa duk ƙarya ne, mu mu gan shi ba ƙauyen mu. Gaskiya Allah wace irin kwakwalwa ce irin wannan mutane suke da ita. Kuma daga ciki za ka ji akwai 'yan boko, akwai 'yan kasuwa, dukkan ɓangarorin jama'a ne su ne da ake duk wanda ya ga matsayin ya buga telefon gidan rediyo a yi magana da shi, ai ka gana da wani mataki, ko ya yana da wani mataki. To wannan kawai su ne zababbu cikin al'umma suke maka irin wannan shirma. Idan ka zaɓo sauran me za su ce maka? Kuma duk waɗanda za su ce a rushe sai ce ai kaza kaza kaza, ai abin sauransu. Kuma sun manta da wata matsala guda ɗaya. Ya kamata kuma idan sun ce a rushe PTM, kuma sai mutane su ce kuma a rage kuɗin mai. Tunda wannan PTM ɗin da maka su don kafa ta shi ne mai rarar kuɗin mai da aka sa mana haka kawai aka sa mana tsada, sai aka cewa an yi haka ne don a yi mana gyara. To sai aka zo aka kawo sai aka kafa, sai kuma yanzu aka bai dace ba, ai ba doka ta tabbatar da ita a rushe ta, to kuma sai a rushe mai ƙarin wannan rarar a koma yadda yake. Ko ba haka ba. Kuma dukkan wanda dai wani abu ne mai wahalar sharhi da wahalar fahimta kwarai da gaske. In ba haka ba, abinda duk PTM take samu da abinda ta yi ko ta yi ko ba ta yi ba, duk dai abinda ta yi wanda kasan nan duk kowa ya ji surutun ta, da wanda ya gani da wanda bai gani ba dai surutun ya kai ko ina ce ba wanda zai ce dai ba a yi wani abu, lallai an yi wani motsi. To wannan motsin fa da aka yi da kashi biyar ne cikin ɗari na kuɗin ka kai ɗan Najeriya na man bigir, ina sauran kashi 95? Kowace jiha za ta karanta budget, gwamna zai fito ba kunya ba tsoron Allah ya karanta muku budget. Ma'aikatar ayyuka da gidaje miliyan kaza, ma'aikatar ilimi miliyan kaza, ma'aikatar kiwon lafiya miliyan kaza, yaɗa labarai miliyan kaza, special duties ayyuka na musamman miliyan kaza, wace ce miliyan kaza, ba ko kaza ba za ka kai kai talaka. Wannan ana karantawa ne saboda an saba da shekara a karanta, amma ba dan wannan aikin za a yi shi ba. In ba haka ba, dukkan titunan da muke takawa a kan da kwaki takawa ne ba tun daga zamanin Audu Bako bane ba. Ba sake mu madan sai albarkacin kwallon kafa Najeriya 90. To wannan canja mutum da mutum ba shine canji ba. Canja system da system shine canji. In dai zaka canja mutum da mutum ne, gwamnati nawa aka yi a shekara tun daga lokacin da aka ce wato aka ɗauka daga 1980 zuwa yau, gwamna nawa aka yi a Kano a canja wannan mutum da wannan mutum? Amma mai aka canja? Tsarin duk iri ɗaya ne ke tafiya. irin abin lalatar da gwamnan da ya yi idan ya tafi, kafin ya zo lalatattun 'yan Kano ɗin da ake da su, su ne za su tsara yaya in ya zo ce ga abin da ake yi. Ɗan ɗan gari ka shi gari. Gwamna idan ya zo wani bai taɓa zuwa Kano za a kawo shi ba, amma da ya zo za a kawo masa taswirar dukkan filayen Kano. Ya sayar wanda ya ga dama, ya bayar wanda ya ga dama, a kawo gidajen gwamnati da gidajen gwamnatin jihar Kano suke da su, ya yi kama awon inda ya ga dama ya sayar, duk suwa za su ɗaure gindi a haka ba 'yan Kano ba. A kowace jiha da 'yan jihar lalatattun jihar da su ake kare jihar. Idan 'yan jihar suka ce ba su yadda ba, ko ifritu ne a kawo musu ya sai musu barna? Wallahi bai isa ba, ba soja ba, a kawo ifritu, ifritun min aljinni ya zo dai, wallahi bai sai musu barna ba. A ce da tijai da sarakuna da 'yan boko da malamai ce san ba mu yadda ba. Ba yadda zai, ai ba gwamnan ne zai je da kansa yanka kaf awu ba. Bai ma sani ba, aikinsa kawai ya sa hannu a kan certificate ɗin bayan an riga an kawo. Komai an riga an kare kenan. To mutanen ne gaba ɗaya suka lalace, a ce ba gwamnati ba, jama'a su ne suka lalace gaba ɗaya. Illa man sha'a rabbuka wa qalilun ma hum. Sai ɗan kilis ɗan kaɗan waɗanda suke son a yi gaskiya wanda ba a jin sautinsu. In sun faɗa mana saka kuma da su mahaukata ne. A wannan zamanin wai zai ce wani gaskiya. Har kawai wani gaskiya zaka ce ai sai ya zage ka. Kuma amma musulmi ne shi da sauransu. Kuma wannan ya mutu, wannan ya mutu, wannan ya mutu duk ba da izina ba. Wannan ya mutu cikin ma'aikatan jiha. Abin da yake shi bai kai matsayin da ka kaddara director ko dai commissioner bai kai ba. Amma aka ce yana da gidaje 80. Yana da kaza, yana da motoci, yana da kaza, kuma ba ya da mace, ba ya da ɗa. Duk ya mutu ya bar wannan gidaje 80 an riga an kai shi kabari haka. Wani ya mutu ya bar miliyan kaza, wani ya mutu ya bar miliyan kaza. An ɗauke shi an je an jefa kabari, shikenan an daina labarinsa. Babu shi, babu labarinsa. Duk wannan baya zama izina ga mutane, wai kuma kullum hawa muke yi ko ta hanyar zalunci mutum ya tara duniya. Don girman Allah mai zaka je ka faɗa wa Ubangiji. Rayuwar nan gaba ɗaya lokacin da zaka ji daɗinta, kadara an baka shekaru 80, shekaru nawa ne na jin daɗi? Ai ba za ka yi a shekaru 40 kana jin daɗi ba, shekaru 80 ba zai yi ba. Don ba za ka fara sanin menene daɗi ba, kuma ya ake jinsa, Allah aƙalla sai ka kai shekaru 20 zuwa 25. Lokacin ka gama firamare, ka gama sakandare, ka fito daga jami'a daga digiri, da ɗan digiri ɗin ka kanka ya ɗan waye, ka karanta mujallu, ka kalli talabijin ba, shikenan kanka ya waye. To lokacin ka fara sanin menene daɗi, kuma ya ake jin daɗi. To kaga daga fitowar ba lokacin kuma ka samu kuɗin ba, sai da ka kai shekaru 30 ko 35 ko 40, sannan ka samu kuɗin na aji daɗin. To daga lokacin da ka kai 40, ka je inda yake tsakiya. Duk abin da ya ƙarfin 40 kuma gangara kake yi, raguwa kake yi, da ka kai 50, 55, 60 ko aikin gwamnati kake za a yi maka ritaya karshen ta. Ka je lokacin da ka kusan yi expire kuma, da ranka za a ce ka yi expire, kana gani fa? Ba ka da wani amfani kuma. To daga kai shekaru 40 ne ko 35 ka fara samun kuɗin. Ka karanci nau'i yadda ake jin daɗi tun kana 25, amma kuɗin ba su zo ba a ji daɗin sai bayan ka kai 35 zuwa 40. Ka fara jin daɗin kuma tsufa ya zo. Ga kuɗin a banki a makare, ga kuma 'yan mata ana ta hanyar sababbin farare masu tsinin hanci, kana da abin da za ka auro, amma ka musu tsufa ba za su aure ka ba. Ba shi ne duk da yake buri ba, mota kake so kala kaza kala kaza, an yi sabuwar yayi kai kuma ka tsufa. Ga kuɗin ba a banki, ba ka mutu ba, ga kuɗin ko ba ƙarya suke ba, kawai ka tsufa ne, ta fi ƙarfinka. A lokacin da matarka da 'ya'yanka duk gidan da ke kwanakinka suke, ya kusa mutuwa. Inna ma amwalukum wa auladukum fitna. Ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ka'ida lokacin da kake da kuɗi da yawa, galibi 'ya'yanka ko matanka su da ma kaddara suke kai ne za ka riga su mutuwa. Me yasa suke kishi suke rigima? Ai duk wurin gado ne, to ana gado ne baka mutu ba? Ma'ana sun kaddara kai yanzu kawai su kiris kawai suke jira, ka riga ka gama tsarawa, ka tafi ba ta da wani amfani. To haka duniyar fa take. In ka ji daɗinta ma za ta ƙare, baka ji daɗinta ma za ta ƙare. Daɗin da ka ji jiya ka shakata, yanzu idan aka tambaye ka me dandanan abinda ka dandana na jiya ya riga ya wuce, idan haramun ne zunubin nan, idan halal ne koto ka riga ka tsira kenan. To me amfanin wannan jin dadin wanda bayan shi idan shi da kuma baka taba yin sa ba, idan ka bi wa zuciyar ka hakuri, abinda ka samu ka hakura da shi, matakin da ka samu ka hakura da shi, ka hakura da halal komin kankantar sa sama da ka je ka bar mai cikin haram. Wanda baka da tantance din rayuwar ka, za ta yi tsawo ko ba za ta yi ba. Don haka ya kamata dai mu ji tsoron Allah, ko musamman dai ƴan siyasa din nan waɗanda aka zaɓa, waɗanda za su kama daga mulki, to ya dai kamata ya ji tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi saura kiris a samu wani lokaci da mutum zai gwammace gara a ɗauke shi a kai shi inda tauraru wannan take da ake kira surayya, wanda muke ce mata zara matar wata, a kai shi can a jeho shi ƙasa ya faɗo, zai gwammace gara a yi masa haka sama da a bashi shugabanci ko da na minti biyar ne, saboda matsalolin da ke cikin shugabanci. Idan aka ce kai ne shugaban karamar hukuma, ma'ana ilimin wannan mutanen da zaman lafiyansu da yaduwan arzikinsu da security ɗinsu da menene, da duk zaka ne kai ne zaka ji wannan, me zaka ji ka cewa Allah gobe kiyama? Akwai matsala sosai da sosai, Allah dai ya rufa barazi. Abu na ƙarshe wannan yana cewa wai ya halatta mutum ya yi yajin aiki idan ba a biya shi kuɗinsa ba, so kake ga hada na rigima da ma'aikata kenan. To gaskiyar lamari dai wannan yajin aiki kan abin da ya kawo shi shine zalunci, kuma zalunci ta dukkan ɓangarori guda biyu, ɓangaren ma'aikata da ɓangaren gwamnati. Din ma'aikaci ne zai zanga-zanga, yana da dama ya zanga-zanga ya ce zai yi yajin aiki, saboda yana yin aikin kwana 30 a bashi albashin da ba zai yi masa sati biyu ba, sati ɗaya ko wannan ma'aikaci ne ka yi na jini a sati ɗaya, to a bashi albashin da ba zai masa sati ɗaya ba, ko Allah kalli sati ɗaya, to kaga an zalunce shi. To amma kuma a duba su kansu ma'aikata, ƙa'idar aiki idan ɗauke ka za a ce za ka je ƙarfe nawa? 8. Ka tashi ƙarfe nawa? 3:30. Don girman Allah wani ma'aikaci ne ke zuwa ƙarfe 8? Wannan ne kuma ke bari 3:30 ta yi sannan ya tashi? A cikin kowane mutum 100 don Allah kuna da tabbacin za mu samu 10? Zai wahala a ce 8 daidai ta yi masa a wurin aiki, ko bai bar wurin ba sai 3:30. Nawa ne don girman Allah cikin ma'aikata da suke haka? To wannan waye ya je wurin fatukuna, ba kuma in ya je ya aikin ba, ya je wurin haka a wannan ake bukatarsa, to kuma aikin ba. A yau duk wata bukatar da za ta kai ka ma'aikata a matsayinka na ɗan Najeriya, daga wannan office zuwa wannan office, babu inda za ka yi daga nan zuwa nan wurin sai ka yi motsi da kuɗi sannan a yi maka, don girman Allah ba, ko ma'aikatan ne. To wannan abin da suke garba shi ko menene? Shi kuma rashin zuwa aikin kuma shi menene? Shi lattin wurin aikin shi ko menene? Ha'inci a wurin aikin kuma shi duk ko menene? Ban taɓa sanin aikai ƙarshe ba, sai ɗan ƙarin da za mu yi na masallacinmu na gadon ƙaya, ɗan ƙarin nan na gaba, wurin alwala ne, masallaci ne, ba gidana ba, ba gidan Alhaji Yusuf Abdullahi ba, ba gidan waye ba, masallacin na jama'ar musulmi ne gaba ɗaya, kowa nan haƙƙi a kai. Muka je wurin musulmi 'yan Kano a cikin Kano, a nan ne wurin ka sefa, wallahi tallahi sai ka ba da kuɗi kafin fayil ɗin ka fita daga nan zuwa nan. Extension ne kawai za mu yi wajen alwala. Duk wanda za a turo maka ya zo ya sabe ɗin wajen, ko meye musulmi ne, ko Ibrahim ne, ko Salisu, ko Muhammad, ko waye, amma sai ka ba shi 1,000, sai ka ba shi 1,500, sai ka ba shi 5,000, sai ka, in ba haka ba za ka yi shekara 3 kana yi, masallaci ne ba gidanka ba. To wannan fa masallaci ma ke nan, kaddara idan ka zo kuma ka ce gidanka ne, haƙƙinka ne fa ka sai ka duba daga ka cika ka'idojin taimaka. Na duba misali da ka sai ba, in ka sai ba zai hakuri, amma dukkan ma yadda wurin haka ne, ko ba ina ne haka ake wannan tsiyar. To don girman Allah ya za, wallahi ko da za a ba wa ma'aikata 10,000, Allah ba zai sa albarka a ciki ba, matuƙar wannan lalacewar tana nan. Wallahi wannan ƙarin da za a yi maka ba buɗin wahalar ka kenan. a kara maka dai ka je yau dan kasuwa kuma ya saki tafi ka kana da yan kasuwa marasa imani musamman kallallahu kana rasulullahi lazim an yi karin ma'aikata dama yanzu idan yaji kishin za a yi kari yana da yan kore daga gidan gwamnati daga cabinet daga ina ne sai zai samu yan kasuwa za a yi kari sai to barin ajiye madarata sai ajiye madarsa ya ajiye sugan shi ya ajiye oman sa wanda yake wa jama'a sashi a sto ainan da sati biyu za a yi karin albashi shi ba wansa ba shi aka yi wa kari da ya je soyowa ba amma tun da za a yi maka kari wannan karin shi za a kawo yana nan yana jiranka haka rayuwar take ko kaki ko